بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya da yabo da jinjinawa su tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda da ni'imarsa da falalarsa ya hada mu a wannan masallaci Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa nan Bauchi a yau 23 ko kwanan watan musulunci nake fa 13 ga watan Ramadan shekara 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 30 daidai ko ga watan Yuni shekara 2015 miladiya. Muna gabatar da karatun Al-Qur'ani ne a cikin suratul Ma'ida. Muna karanta ayoyin, muna kuma neman sanin ma'anoninsu da fashin bakinsu da darussan da suke cikinsu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana katari mu fahimci daidai mu yi aiki da shi. Mun tsaya a aya ta 34, haka ne? Za mu tashi aya ta 35? Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
نعم.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا، يا وأن دسكي إيماني، اتقوا الله كجسر الله كيا يدوكو كنسا، وابتغوا إليه الوسيلة، كما كنمي tsani da zai sadar da ku, ya isar da ku, ya kusantar da ku zuwa gare shi. Wajahidu fi sabilihi, kuma ku yi jihadi akan tafarkinsa. La'allakum tuflihun, ko hakan zai sa ku rabauta. Innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta kam, law anna lahum ma fil ardi jami'a, da a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya nasu ne, wa mithluhu ma'ahu, da kwatankwacinsa tare da shi duka nasu ne, liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama, don su nemi fansar kansu da shi a ranar tashin kiyama, ma tuqbila minhum, da ba za a karba ba daga gare su, walahum azabun alim, kuma suna da azaba mai raɗaɗi. yuriduna an yakhruju minan nar suna neman a ce da za su samu fita daga cikin wuta wa ma hum bi kharijin minha amma su ba masu iya fita daga cikin ta bane walahum azabun muqim suna da azaba dawwamammiya a tare da su wannan darasi gaba ɗayan sa darasi ne wanda yake da alaka da aqida tsantsa saboda haka sai ku shirya za mu fito balo-balo da waɗansu matsaloli waɗanda suka jibanci rayuwar mu ta addini ta yau da kullum akan waɗansu haƙoƙi da suka shafi haƙƙin Ubangiji dangane da matsalolin aqida darasin zai fito mana fili da bayani dangane da tawassuli da yanda ake yin addu'a da kuma me zai iya sa kai bid'a ko ka iya fadawa ga shirka ko kafirci a wajen addu'a kada garin neman kiba a jawo rama kada garin neman Allah ya biya maka bukata kai kuma ka je ka kafurta garin kana neman yin addu'a wannan darasin zai mana bayani ne sosai akan abinda ake nufi tawassuli da hukuncensa da yanda ya kamata mutum yayi amma kafin nan ga tafsirin waɗannan ayoyi ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullah ya waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah mun sha bayani ma'anar taqwa shine an taj'ala bainaka wa bainallahi wa bainaka wa bain iqabillahi wiqaya ka sanya tsakaninka da wato uquba ko azaba ta Allah ka sa wani abu da zai zama miki kashamaki da zai tsare ka karka fada a ciki shine ma'anar taqwa an gane ko duk abin da zai sa Allah ba zai maka uquba ba kuma ka samu rahamar Allah to aikata shi shine ake ce taqwa ita taqwa kuma tana da rassa guda biyu ne reshe na farko shine reshen kauna da so reshe na biyu shine reshen tsoro da fargaba reshen kauna da so da nishadi da annashuwa shine kaji kana kaunar Allah kana son Allah kana so ka bautawa Allah kana so ka kusanta zuwa ga Allah hakan da zai ja ka zuwa ga kaiwa Allah da'a ka aikata abubuwan da yake so don kana son sa hakan sai yasa ka samu abin da kai ma kake so bayan ka mutu shine samun aljannar Allah a gefe ɗaya kuma taqwa tana kunshe da ɗaya reshen shine tsoro da fargaba da firgici game da Ubangiji da jin tsoron sa da jin tsoron fadawa cikin abin da baya so hakan zai sa ka kyamaci abin da yake kyama ka ki abin da yake ki hakan kuma zai sa ka samu kariya daga abin da kake ki kake tsoro baka so shine azabar Allah wannan shine taqwa ka so Allah son da zai iya sa ka bautawa Allah tawan kana so kana sha'awa ba don an sa ka dole ba sannan kuma kana tsoro kana fargaba ta yanda ba za ka saba wa Allah ba don kana jin tsoron kada ka je ka fada cikin azabar sa shine ma'anar ku ji tsoron Allah wabtagu ilayhi alwasila sannan kuma ku nemi wato wasila zuwa ga Ubangiji bi mana waqulubu ma yuqarribukum ila Allah azza wa jalla ku nemi abin da duk zai kusantar da ku zuwa ga Allah shine ma'anar alwasila domin alwasila shine alqurba ko ma yutaqarrabu bihi ila almatlub abinda zaka bi kai tsani da shi mai tawassalu bihi alabdu ila shay'in yatlubuhu mutum abinda zaka hau ka bi matakala ka bi tsani ya isar da kai zuwa abinda kake so hanyar da kake bi zuwa garin da zaka je wasila ce gadar da kake hawa saboda ka haye ruwa wasila ce don kana so ka tsallaka don haka duk abinda zai kai ka zuwa abinda kake so wannan shine ake ce wasila to Allah ya ce ku nemi wasila zuwa Ubangiji don ya kai ku zuwa kusanci zuwa ga Ubangijin alwasila tana da ma'ana amma tana da ma'ana am tana da kuma ma'ana khas ma'ana am shine kullu ma yutaqarrabu bihi ila Allah azza wa jal min al-iman bihi wal 'amal as-salih wa khisal al-birr wa anwa' al-khair duk abin da yake kai mutum zuwa ga Allah ko kusa ga Allah ta hanyar imani da Allah da aikata aiki nagari wanda Allah yake so da kuma dukkan nau'uka na abin da yake nagarta da dukkan wasu wato hanyoyi na alheri waɗanda Allah ke so kuma suke sa Allah ya so wanda ya aikata su shine ma'anar wasila imani da Allah wasila ce zuwa ga kaiwa kusa ga Allah aiki nagari wasila ce sauran ayyuka duka na nagarta waɗanda Allah yake so wasila ce da za su sa ka zo kusa ga Allah shine ma'anar wabtagu ilayhi wasila ma'ana ta ɗaya ce ma'ana ta biyu ita ce ma'ana takaitacciya ma'ana ba gamammiya ba ma'ana kenan ta musamman ana nufin ana ambaton wasila ana nufi wani matsayi ne na musamman wanda shine a'la darajatil jannati 'alal itlaq matsayi na ƙarshe na kololuwa asalin babban matsayin da ba wanda yake iya kaiwa cikin sa a cikin aljanna sai mutum daya shine kololuwan aljanna ita aljanna nan Allah ya gina ta a sama ne عندها جنة المأوى أسمتك وفي السماء رزقكم وما توعدون كما إتاء الجنة إن هوا 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 هواني هرزوا هوا نرانك لك أرشي رانك لك أرشي أتكين الجنة شيني جدا جن الجنة دعاك شمة فردوس وانا فردوس إن شيني جدا جن متانين دسوكي فس كلاس أتكين الجنة أتشان سما to a saman firdaus din kuma akwai ni gida akwai tafada akwai wani wuri na musamman wanda Allah ya gina a saman wanda daga shi marfin sa saman sa shine al'arshin ubangiji wannan gidan sunan sa alwasila Allah yayi ne saboda yin accommodating din mutum daya kadai ba wanda zai shiga a cikin dukkan halittun Allah sai mutum daya منذ الله صلى الله عليه وسلم يفتح أشكين حديث جابر وانده يكي أشكين سيد البخاري يتي أشكين الجنة أكوي واني جدا سونان جدنا الوسيلة يتي قروك أمون الله الله يسانيني ما أبو چنوانا جدا دو وانده يروك يا الله الله يبان وانا جدا نيكو ما يا چنچنچي انچچشي أرانا القيامة a cikin hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As shi kuma a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza sami'tumun nida in kun ji ana kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin du abinda ladan yace kai ma ka amsa in yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka fadiyata ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka fadiyata ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka fadiyata in yace hayya ala salah da hayya ala al-falah sai kace la hawla wala quwwata illa billah in yace Allahu akbar Allahu akbar sai ka amsa la ilaha illa Allah kuma sai ka fada yanda ya fada annabi sai sai yace kana gama wannan thumma sallu alayya sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati mataki na biyu kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka gama nabiyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace summa salliyal wasila sannan sai ku roka mun Allah ya bani wasila wannan addu'ar roƙon wasilan yana cikin hadisin Jabir da muka fada dazu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kace Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati Muhammadan al wasilata wal fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته النبي صلى الله عليه وسلم يجي إن كروك أمو ونن شيني كروك أمو وسيلة يجي فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو yace wani wuri ne na kololuwa a cikin aljanna wanda Allah ya tanadar saboda wani mutum daya yace ina fatar ni ne mutumin manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna mana a cikin alqur'ani cewa lalle shine ba abocin wannan gidan don Allah ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ubangiji kuma ya ce Allah zai yi ta bashi yayi ta bashi yayi ta bashi har sai ya ce ya isa sai ya kai kololuwa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda to sai ya kai alwasila wannan shine matsayin muhammadur rasulullah to alwasila tana daukan wannan ma'ana wannan gidan ma'ana ta biyu ma'ana khas na alwasila shine ma'anar neman tsani a wurin Allah idan ka zo yin addu'a neman wani matakala da zaka taka ya zama ta wannan matakalar kake neman Allah ya karbi addu'arka akwai wata alfarma ce ta musamman wanda wannan alfarmar a sanadiyar ta kana iya samu a karbi addu'arka a biya maka bukata to wannan neman alfarmar neman wannan hanyar a bi ta hanyar ta domin bukatarka ta biya ita ake kira alwasila ma'ana ta biyu kenan bi ma'anan khas wanda akan wannan ne nake so mu yi bayani sosai a yau. An fahimta ko? Shine hanyar da in ka zo addu'a zaka ce Allah yayi maka abu kaza ta hanyar dalilin abu kaza. To wannan abu kazan shine yake bukata mu yi bayani akai wanda zamu ji a nan gaba. Allah ya ce wajahidu fi sabili. Kuma ku yi jihadi akan tafarkin Allah. Ku yi jihadi, ku yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka kalmar Allah, da tabbatar da cewa kalmar Allah ita ce ta zama a sama da kalmar kafirci. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. To da Allah ya ce wajahidu fi sabilihi, ku yi jihadi ta hanyar sa, yana nufi bi amwalikum, da dukiyoyinku ku ciyar ta hanyar Allah. Wa anfusikum, ku bada kawunanku, ku bada jikinku, ku yi amfani da ƙarfinku, ku yi amfani da lafiyarku, ku yi amfani da har ma abin da zai iya sa ku rasa ranku, saboda Ubangiji kalmarsa ta tabbata a bayan ƙasa. Wannan shine wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, haka zai iya sa ku rabauta. Allah ya ba ku rabo, rabon Allah kuma shine samun aljanna. Allah ya ce in kuka yi haka yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah zai gafarta muku zunubanku kuma zai shigar da ku waɗansu aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu. Wa masakina tayyibatan fi jannati adn, da kuma waɗansu gidaje wato masu kyau, masu banƙaye a cikin aljannatai irin waɗanda suke na wurin zama na dindindin. Zalikal fawzul azim. An fahimta ko? Don haka shine ma'anar wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. In aka yi jihadi akan tafarkin Allah, to za a samu aljanna. Ubangiji madaukakin sarki yace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al husna wa faddala Allahu al mujahidina ala al qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma. Darajoji ne madaukaka Allah zai rinka daukaka mutane sakamakon jihadi, wanda Allah zai sasu fi wadanda ba su yi jihadi ba. Shine ma'anan la'allakum tuflihun, za ku samu rabo a wurin Allah. Sai Allah ya ce innal ladina kafaru, lalle waɗanda ba su yi imani ba kan suka kafirta, suka bijire wa Allah, suka kangare daga saƙon Allah da saƙon manzannin Allah. Law anna lahum ma fil ardi jami'a, da ce in sun mutu suka je gaban Allah zai zama suna da duk abin da yake bayan ƙasa sun mallaka. Abin da yake bayan ƙasa yana da yawa jama'a. Abin da yake bayan ƙasa yana da yawa. Ka kwatanta yawan abin arziki na gine-gine da suke kan tudun ƙasar nan. In aka ce ayi quantifying din su, ayi kuɗin a baka su, nawa ne kake da shi? Abin da yake bayan ƙasa na abin da aka gina na hanyoyi suna da yawa. In an ce za a tara kuɗin a baka, ya ishe ka. Abin da yake bayan ƙasa na shuke-shuke da abubuwan da suke kan gonaki suna da yawa. Abubuwan da suke kan ƙasa na dabbobi, abubuwan da suke kan ƙasa na abubuwan hawa, abubuwan da suke kuma cikin ƙasan a dankare na ma'adinai da ake cirewa da solid minerals, da sauran abubuwan da ake cirewa na sauran abubuwa kamar su abubuwa na ma'adinai kamar su man fetur da sauransu, sannan kuma ka zo kan su zinari da sauran duk abin da ake tonawa daga ƙasa. Waɗannan abubuwa a tara su gaba ɗaya, a ce mutum yana da su ya mallaka a ranar kiyama. Wa mithlahu ma'ahu, yana da dubul ga wani ma kuma. Liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyama, da a ce mutum in an zo an ce za a yi masa azaba a ranar kiyama, sai ya ce ga wannan ya bada cin hanci, ko ga wannan ya bada fansa a karba a madadin a masa azaba. Ma tuqbila minhum, Allah ba zai karba ba. Walahum azabun alim, tabbas sai an yi musu azaban da ake alkawarin. Wannan ayar tana razanarwa kwarai da gaske ga kafirci. Wallahi dan uwana, duk abin da kaji an ce kafirci ne, kai nesa nesa da shi, a hirkinka da kafirci. Duk wanda ya mutu yana kafirci. Da a ce duk abin da yake bayan ƙasar nan ya mallaka, to wallahi zai miƙa din. Kuma in ya miƙan ba za a karɓa ba. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bihi. ulaika lahum adabun alim wama lahum min nasirin. Allah ce waɗanda suka kafirta kuma suka mutu akan kafirci ba su tuba ba, da a ce mutum yana da abin da yake cikin ƙasa kuma na zinari zalla ya bayar, wallahi da zai iya yarda ya bayar, amma ko ya bayar ba za a karɓa ba sai an masa azaba, kuma bai da wanda zai taimake shi. An fahimta ko? Saboda haka mu yi nesa nesa da duk abin da kaji an ce kafirci ne ko shirka, shi yake iya sa mutum ya zama ya kai wannan makura wajen asara. Ku tuna da rahmar Allah, ku tuna da yanda Allah yake son mutane su samu aljanna, ku tuna da yanda Allah baya so ya kona mutum, amma duk tausayin da Allah yake da shi din nan, wallahi in mutum ya mutu yana kafirci, Allah sai ya kona shi, kuma Allah ya ce koda yana da abun da ya kai duniyan nan gaba daya na arziki nasa ne, Allah ba zai saurare shi ba. An fahimta ko? Allah ya ce yuriduna an yakhruju minan nar, in aka jefa su a cikin wutan suna ta kokarin abin da zai sa su samu daman da za su fita, kullum suna ta kokari. In mutum yana cikin wuta dan uwana, mutum ya gama yin asara wallah, shi yasa Allah ya ce faman zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz, duk wanda aka tserar da shi daga wuta Allah bai masa azaba ba, to wannan ya gama cin riba. Allah ka ba mu riba, wallahi duk wanda Allah ya sashi a wuta wannan ya gama asara. Jama'a, wutar Allah ba abun hasaba ce, wutar Allah abun tsoro ne. Jama'a, kullum mu rinka jin tsoron wuta, kuma mu rinka duk abun da zai samu yi nesa da wutar Allah, kada Allah ya kona mu. Ubangiji ya ce in aka jefa ƴan wuta a cikin wuta za su rinka kuka suna kururuwa suna roƙon junansu. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. Za su rinka kuka suna kiran iyayen gidansu suna ce da mun kasance mu ne muke bin ku, ku ne jagororin mu, ba za ku taimaka mana ba ku cece mu daga cikin wuta. Su kuma za su ce inna kullu fiha, dukkan mu a cikin wuta muke, ba za mu iya taimaka muku da komai ba, inna Allaha qad hakama bainal ibad. In suka ga ba zai yi ba wannan kiran da wannan kukan ba zai yi amfani ba, sai su fara kiran mala'iku da suke gadin wuta, sai su rinka ce li khazanati jahannama ad'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adab, su rinka roƙon mala'ikun wuta suna ce ku roƙa mana Allah ya rage mana mana azaban ta mana yawa. Wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit, abubuwan na sabubin mutuwa sun zo wa mutum ta ko ta ina, amma ya kasa mutuwa, yana addu'a yana ce ina ma da zai samu daman da zai mutu amma ba zai iya mutuwa ba. Sai su fara roƙon shugaban mala'ikun, wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk, sai su ce ya malik, ya shugaban mala'ikun wuta, ka roƙa mana Allah mu mutu mana mu huta. Wama huwa bimayyit, amma ba zai iya mutuwa ba. Kala innakum makithun, sai ya ce za ku yi ta zama ba za ku mutu ba. Ba tausayi a wurin mala'iku in mutum ya shiga wuta. Dan uwana, ya zaka bari Allah ya maka wannan wulakanci? Ya zaka yi kafirci? Ya zaka yi shirka? Ya zaka yi abu duk wanda kaga Allah ya tashi a wuta, wallahi shi ya jawo kansa, Allah baya zaluntar kowa. Wama rabbuka bizallamin lil ibad, wama Allahu yuridu zulman lil alamin, Allah ba zai zalunci kowa ba. Duk wanda ya shiga wuta wallahi ya cancanci wuta ne, kuma shi ya yi kafirci da kansa. Allah ce ba zai kona kowa ba illa man tawalla wa kafar, fayu'adhibuhu Allahu al'adhab al-akbar, sai wanda ya ki kuma ya kafirci sai Allah ya masa azaba mai girma. Duk yanda ka san Allah yana da tausayi da rahama din nan, wallahi babu ita ga ƴan wuta. Kar ka yi tsammani ana ce Allah yana da tausayi yana da rahama ka dauka for granted. Rahamar sa kadai wa kana bil mu'minina rahima, ga mu'minai ne, amma wallahi ƴan wuta Allah ba zai ji tausayin su ba. Mutum yana cikin wuta, wutan nan tana kona fatarsa, ko duk lokacin da fatarsa ta zagwanye sai a sake masa sabuwa. Kullama nazijat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyazuqul adhab, nazza'atan lilbashar, tana taye fatarsa tana cinyewa, sannan kuma tana cin naman jikin, tana shiga ciki, tana cin kashi, har ta isa allati tatfalu ala al-afida, har zuciya take ci. Wani irin gobara ne ana gobara a zuciyarka, waye zai iya kashewa? Da wani ruwan za ka kashe gobaran da take cin zuciyarka? Ana wannan azaba, mutum ya ji wuta ta ko ta ina, ga mutuwa ta zo ta ko ta ina, sai su ce, to yanzu bari su gwada roƙon Allah ko Allah zai amsa.
sai su ce rabbana akhrijna minha ya allah ka fitar da mu daga wutan nan fa in udna fa inna zalimun in mun sake laifin nan to mun yadda lalle mu azzalumai ne allah ce ikhsa'u fiha wala tukallimu ku rufe mun baki kar ku sake magana sai a toshe bakin su sai su kasa magana wallahi duk wanda kaga allah masa wannan wulakancin shi yaso allah ba zai kona kowa ba sai wanda ya aikata kafirci sai wanda ya aikata shirka shine wanda zai shiga wuta irin wannan shigar wanda yuriduna an yakhruju minan nar suna ta neman su fita daga cikin wuta wa mahum bikharijina minha ba za su taba fita a ciki ba walahum adhabun muqim ay walahum adhabun mustamirrun da'imun la yanqati azaba ce kullum zidnahum adhaban fawqa al'adab bima kanu yufsidun yau azabar ta yau ta fita jiya ta jiya ta fita shekaran jiya ta gobe ta fita yau ta jibi ta fita gobe haka za a yi ta yi kullum yudha'afu lahum al'adab ana ta ninninkawa ba za a rage ba don Allah waye zai yarda da wannan wulakanci walahum adhabun muhin kuma ga wulakanci mala'iku su taulakanta mutum sannan ga abubuwa a cikin wutan wanda sun fi wutan zafi kaman zamharir wani tsananin sanyi ne wanda bayan ya gasu da wuta kuma sai a sashi a ciki shi kuma gara masa ma zafin wutan kuma wutan nan gashi al-hutama tana karerayen mutum jama'a mu ji tsoron azabar Allah wannan azabar kuma wanda za ta sa mutum ba zai taba fita ba ita ce in mutum ya mutu yana kafirci abubuwan da kullum malamai musamman malaman sunna Allah ya saka wa malaman sunna da alkhairi kullum malaman sunna suna jin tsoron kada mu shiga wuta shi yasa suka fi damuwa da magana akan aqida kullum malaman sunna suna gadon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suna son al'umman nan da alkhairi ba sa son a ce mutane su shiga wuta ba indai malamin sunna ne ba damuwarsa ita ce daukakar da shi zai samu ko menene abin da za ku ganshi da shi ba shi bukatarsa ita ce kada ku shiga wuta ya laita qaumi ya'lamu ina ma da mutanen sa su gane abin da shi ya gane wannan shine karatun malaman sunna yan uwana ku amsa kiran malaman sunna wallahi tallahi ita ce kadai abin da za ta iya fitar da mutane malaman sunna sune wadanda kullum abin da ya shafi haƙƙin Allah ba sa so a yi wasa da shi haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa so a taba amma malaman bid'a su ba su damu da wannan ba saboda girman da suke bukata su su samu da girman waɗansu da suke so a girmama to su damuwar su ita ce wannan girman suke so su kare ba girman Allah ba ba girman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam za su iya fakewa da manzon Allah da cewa za su fadi girman manzon Allah ne amma wallahi a koyi suna so su fadi girman kawunan su ne da girman waɗansu da suke so ba Allah ba ba manzon Allah ba wannan sai gurin malaman sunna zaka ji jama'a mu kiyaye duk abin da muka ji an ce akwai shirka ko akwai kafirci amma malaman bid'a ba ta so su ji an ce shirka ba su so su ji akwai shirka a kawai ai ta magana akan aljanna kawai to ya za a ce kuma waɗannan ayoyin kuma akai su ina kuma Allah ya ce kafirci 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 kuma mun sani ayoyin alqur'ani Allah ya gaya mana akwai wanda yana sallah amma kuma zai iya zama kafiri ba kawai don kana sallah shine kai musulmi ba laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ba kawai don kana sallah shine ka zama musulmi ba ba shi bane walakinnal birra man aman imani shine na farko to imani bai zauna ba ana ta damuwa akan sauran abubuwa na ibadat jama'a mu bai da hankali mu kiyaye wannan don Allah Allah ya tsare mu amma duk wanda ya mutu yana da imani to ba zai dawoma ba a cikin wutar duk laifin da yake ko menene laifin wata rana sai Allah ya cire shi to amma da kai da ni duka muna jin tsoron wannan azabar ko da da sakon ɗaya ne Allah ka tsare mu Allah ya kare mu kuma ana tsira daga azabar Allah ne ta hanyar jin irin waɗannan sai kai aiki iya gurgudonka sai kuma kai addu'a ka nemi Allah madaukakin sarki ya karba kada wannan aikin ya sa ka ji cewa Allah riga ya karba harka har ka zama kullun kana takasu kana gani cewa in Allah ya da ai zaka samu ba haka bane kana yi kuma kana tsoro kana yin abubuwa na ibada kana kiyaye abubuwan da aka hana kuma kana jin tsoro cewa ta yi a karba ta yi kuma ba za a karba ba Allah ka karba mana amin me ake nufi da wasila abinda ake nufi da wasila kamar yadda muka faɗa a cikin wannan babin na a cikin abin da ya shafi babi na addu'a at-tawassul shine hanyar da zaka iya bi domin in ka zo roƙon Allah a wajen addu'a sai ya zama wannan hanyar ta sa addu'arka ta samu hanyar da za ta yi saurin karbuwa a wurin Allah tawassuli ya halatta a musulunci sai dai ya kasu kashi biyu ne akwai at-tawassulul mashru' akwai at-tawassulul mamnu' tawassuli mashru' shine tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi wanda zaka nemi tsani in ka zo roƙon Allah wannan hanyar kuma an san ta a wurin Allah a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai authority da ya yarda da shi sai a bi ta hanyar sai kaga Allah ya karba maka addu'ar ka ya biya maka bukata at tawassulul mamnu' shine hanyar da nake cewa hanyar neman kiba kuma a jawura kana neman Allah ya karbi maka bukata kai ba batun biyan bukata ake ba ana bin ka bashi ne cewa yanzu abin da kai shirka ne ko bid'a ana fahimta wannan tawassulin na farko wanda yake mashru' wanda aka halalta ana yin sa ne da hanyoyi har guda shida ana yin tawassuli da hanya mashru' da fuskoki har guda shida fuska ta farko ita ce kai tawassuli ga Allah da sunayen Allah ubangijinmu ya ce walillahi al-asmaul husna Allah yana da sunaye masu kyau fad'uhu biha in kun zo ku roke shi da waɗannan sunayen don haka tawassuli da sunayen Allah shine ka roki Allah madaukakin sarki sai ka bi tsani ka nemi alfarmarsa da ɗaya daga cikin sunayensa to ana iya tawassuli zuwa ga Allah da sunayen Allah bi wajihin am ana yi bi wajihin khas bi wajihin am shine ka ce ya Allah ina roƙonka da dukkan sunayenka ba sai ka ce sunanka wane ba sai ka ce ya Allah da sunayenka masu kyau ina roƙonka ka ban kaza jama'a ana fahimta wannan shine abinda Allah yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha daka kana yace Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna Allah ina roƙonka don alfarman sunayenka masu kyau ya Allah ina roƙonka da sunayenka tsarkaka ya Allah ina roƙonka kayi mun kaza wannan ya halatta jama'a an ji wannan daka in ka zo addu'a ka daga hannunka yana daga cikin abinda ake so ma kayi wa Allah kirari kayi wa Allah yabo da sunayensa sannan kace kana roƙonsa don alfarman waɗannan sunayen da darajarsu da girmansu domin girmansu girman Allah din ne tunda sunayensa ne to ina roƙonka Allah ka ban kaza ko ka tsare ni daga kaza wannan shine at-tawassulu ila Allah azza wa jalla bi asma'ihi al-husna bi wajhi al-'am sannan sai kuma bi wajhi al-khas shine ka dauki wani suna daga cikin sunayen Allah ko wasu sunaye daga cikin sunayen Allah da suke da alaka da bukatarka sai ka ce kana roƙon Allah madaukakin sarki ya baka abu kaza saboda wannan sunan da yake da alaka da bukatarka ta yanzu ya Allah kai ne mai gafara ai sunan Allah al-ghafur sunan Allah al-ghaffar ya Allah ka mun gafara ya Allah kai ne mai rahama kai ne ar-rahman kai ne ar-rahim Allah ka mun rahama ya Allah ina neman mulki na kaza a wurin ka ya Allah kai ne malik ya Allah ka ban mulki kaza ya Allah kai ne mai arziki kai ne ar-razza ya Allah ina neman arziki kaza a wurinka ya Allah kai ne mai ilimi kai ne al-alim ina neman ilimin abu kaza Allah ka wayar mun da kaina Allah ka fahimtar da ni in gane kaza ana fahimta wannan shine ka kira sunan Allah ka roki Allah da sunaye ka zabi waɗansu wanda suke da alaka da bukata duk wata bukata da kake da ita akwai sunan Allah da ya dace da ita dalili akan bangare na farkon na roƙon Allah da sunayensa gaba daya shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare yarda gare shi wanda yake cikin sahih Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce duk wanda yake da damuwa ta dame shi wani abu ya rikita masa kokulwa ya daga masa hankali yana neman Allah ya cire masa damuwar da ya daina jin bakin ciki da yake damun sa a ransa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai addu'a sai ce Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amati nasiyati bi yadik madun fi hukmuk 'adlun fi qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan addu'a illa adhhaba Allahu hammahu wa huznahu lalle Allah zai tafiyar masa da bakin cikin sa da damuwarsa wa abdala makanahu farha kuma Allah sai ya canza masa wannan bakin cikin ya dawo farin ciki duk wanda yake da damuwa yayi wannan addu'a an fahimta ko don haka a cikin wannan addu'ar ai ta ce Allah ina roƙonka da dukkan sunayenka wanda ka sa wa kanka suna kowani suna indai naka ne ko sunan da ka fada a littafinka ko sunan da wani daga cikin halittunka ka kebe shi ka sanar da shi kaga baka ce wani suna ba kenan kaga annabi cewa sunayen Allah bi wajihin umum bi wajihin am duk sunayen Allah kana roƙon Allah ya biya maka bukata da su wannan ya halatta jama'a an bayyana dalili akan bangare na biyu bi wajihin khas shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abubakar Allah ya kare yarda a gare shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah allimni du'a'an ad'u bihi fi salati yace ka koya mun addu'a da zan rika yi mana a cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa in zaka yi addu'a ka rinka cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim ya allah ni na zalunci kai na zalunci mai yawa manzon allah yana koya wa abubakar ya fadi wannan na zalunci kai na zalunci mai yawa wannan abubakar ne aka ce ya fadi haka kai kuma me zaka ce kenan ni kuma bai zance ana so bawa zama yana ikirafi a gaban allah cewa shi bai da wani abin kirki allah shine mai komai wal khairu kulluhu fi yadayk sannan kada ka je gaban allah kana roƙonta kana gadara akan ai kai wani ne ka nuna kai ba kowa bane inni zalamtu nafsi zulman katira nayi laifi masu yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta amma kai ne mai gafara ba wanda yake iya gafara sai kai ya allah na kawo kuka gare ka faghfir li maghfiratan min indika allah ka gafarta mun daga gare ka innaka antal ghafurur rahim kaga yace faghfir li ka gafarta mun kuma sai yace ghafurur rahim an fahimci wannan faghfir li maghfiratan min indika warhamni kaga ga gafara ga rahama kuma sai amfani da sunan allah al-ghafur da ar-rahim kene ya nuna ya halatta in ka zo addu'a sai ka roki allah madaukakin sarki da sunan sa khas an fahimci wannan da kyau ko abu na biyu da ake neman tawassuli zuwa ga allah da shi shine siffofin allah wannan ubangiji namu yana da siffofi madaukaka wadanda ba wanda yake da irin wadannan siffofin sai shi walillahi al-mathalul a'la duk siffofin allah madaukaka ne kuma sun cika wajen kamala allah madaukakin sarki ya gawurta ya bukata ya cika ya kai mataki ya kai matsayin kamala a dukkan siffofin sa bai da tawaya ko daya duk wani abun da kaji an ce allah yana da kaza ko shi ne kaza ne to wannan abun na cika ne na kaiwa makurani to wadannan siffofin da suka kai bunkasa zaka iya roƙon allah ka ce ya allah madaukakin sarki ina roƙon ka don siffar ka kaza ya allah kai ne mai kaza to allah ka ban kaza mana ba sai ka ce allah don sunan ka kaza ba siffar ka daga cikin ayyukan ka kaza ana fahimtar wannan ko wannan shi ma kana iya bi wajihin am kace ya allah don siffofin ka masu girma allah ka bunka kana iya kuma daukar ɗaya daga cikin siffofin allah ya allah don albarkar maganarka ta cikin alqur'ani alqur'ani zancen ka ne ya allah ina roƙonka don alqur'ani ka bunka alqur'ani zancen allah ne siffar allah ne don haka ya halatta ka roƙi allah da shi ya allah ina roƙonka don albarkar suratul fatiha ya allah ina roƙonka don suratu kaza don suratu kaza allah ka mun kaza jama'a an fahimci wannan wannan siffar allah ce waɗannan surorin saboda maganarsa ce don haka ya halatta a roƙe shi da su kamar yadda kuma ya halatta ka ce ya ubangiji madaukakin sarki ina roƙonka saboda iliminka allah ka bai ilimi kaga ai baka ce don sunanka mai ilimi ba saboda ilimin ka ai siffar Allah ce daga cikin siffofin sa ilimi da sanin komai an fahimci wannan ko kamar yadda tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallama yake cewa la yatamanna yanna ahadukumul maut kada ɗayan ku ya nemi wai ya mutu saboda wai ya shiga cikin wata damuwa ko wani matsayi na rayuwa yace in mutum ya zama dole sai ya abin ya kai makura to mutum sai ya ce Allahumma Allahumma bi ilmika al-ghaib wa qudratika 'ala al-khalq أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي يا أبنجيزي ده إلي منك نغيبي هذا سنة الله جسكين سيبو فين الله شيني كتي وان ده سنغيبي ما وان ده سنغيبي سي الله سننكما ده جسكين سيبفرك تتشي وكيني من قدرة كيني من إيكو أكن كومي أشكين هالي تونك يا أبنجيزي إنا روكونك إذن كاسر لا يوا إتتشي تتشن تشنشيني تو الله كمتا إتشيك بدر لا idan kuma mutuwa ita ce tafi dacewa da ni Allah ka karbi rai kaga a cikin addu'ar sai kace ya Allah don ikonka da don iliminka don haka kai ma zaka iya cewa ya Allah don abu kaza in ka san siffar Allah ce jama'a an fahimci wannan da kyau ko wannan shine addu'a wa tawassul ila Allah azza wa jalla bi sifatihi al-uliyya hanya ta uku da ake tawassuli shine kai tawassuli zuwa ga Allah da imanin da kai da Allah ko imanin da kai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin ka din nan babban abu shi ma ya kai a roki Allah da shi an fahimci wannan da kyau ko ubangijin mu madaukakin sarki ya ga mana a cikin alqur'ani yace daga cikin sifofin bayin Allah alladina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan waɗanda suke ambaton Allah yanda ya dace suna ambaton Allah daga cikin abin da suke suna addu'a suna cewa rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanu ya Allah mun ji mai kira zuwa ga imani mun yi imani don Allah muna ro don haka ya Allah muna roƙonka don imanin da muka yi da kai ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هذا يا أهل الكتاب ربنا إننا آمنا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وانا يقولون شوى يا أهل الكتاب يا الله ده إيمانك أكان أبو كذا يا الله إيمان ده نيدك إيمان ده نيد لتاتنك إيمان ده نيد النبيك الله كمون كذا جماعة أمتهم شوانا sannan hanya ta hudu da ake roƙon Allah ayi tawassuli shine a roƙi Allah ta hanyar yin tawassuli da aikin da ka aikata na gari mai kyau kai wani aiki mai kyau kuma ka san kai saboda Allah to sai ka ce ya Allah ina roƙonka saboda wannan abun Allah ka mun kaza kai sallah a cikin dare ka tashi a cikin dare mutane suna bacci sai ka bautawa Allah kamar yadda nake yawan ga muku waɗanda suke yawan rubutowa cewa ayi musu addu'a ayi musu addu'a nake cewa wannan kuskure ne abun da yafi dacewa da kai shine ka risina a gaban Allah kai ma ka nema Allah yana da shi in abundance kai ma kana cikin wanda suka cancanta a baku amma ka kwana kana bacci kuma ka ce wani ya maka addu'a kuma kana da bukata wallahi wanda yake da bukata sosai ba zai kwana yana bacci ba tashi cikin dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan aka zo sulusin dare na ƙarshe Allah yakan sauko zuwa saman duniya yana ce ina mai bukata ya fada a biya masa ina mai roƙo a amsa masa kai kuma kana ta bacci a lokacin ne kamata ka tashi kai alwala kai sallah ka karanta qur'ani sai ka ce ya Allah ina roƙonka don wannan abin da nayi mutane suna bacci na tashi Allah ka san na damu ya Allah madaukakin sarki ka biya mun kaza ya halatta kuma haka zai sa Allah madaukakin sarki ya ji kanka in saboda Allah kai Allah zai karba jama'a an fahimta yafi kyau ka roki Allah sama da kace a roƙa maka saboda yana nuna kana da hope a cikin Allah kuma ya nuna cewa kai kanka ka yarda da kanka a gaban Allah Allah baya so ka nuna baka yarda da kanka ba Allah baya so ka yanke tsammani kai ma ka zo mana ba wani mutum da za a ce wai sai shine kadai zai iya nema maka aurin Allah kowa ya zo da kansa haka Allah yake so za ka roka ba hana tawassuli da addu'ar wani ba kamar yadda zamu ji a nan gaba amma kuma ka nema a kanka yafi maka sama da a ce ka nema aurin wani ko kuma ka hada biyu alal akal kai ka nema kuma kace a tsaya ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akan waɗansu mutane guda uku waɗanda suka fita suna cikin halin tafiya sai suka ga hadari suka ga ruwa sai suka shiga kogo sai kogon da ya zo rufe da su kogon da ya zo rufe da su kuma sai suka kasa fita in suka zauna a ciki sai dai su mutu sai dai su halaka ba za su iya tura wannan katon dutse da ya zo rufe kofar su sai suka yi shawara tsakanin su cewa in fa kuna son mu samu fita daga cikin nan to sai dai mu yi tawassuli zuwa ga Allah mu roki Allah da ayyukan da muka yi na gari sai Allah ya fitar da mu wala bismillah sai na farko yazo ya fara sai ce ya ubangiji ka sani ni mai tsananin biyayya ne zuwa ga iyayena ina da biyayya zuwa ga iyayena kuma ina kokarin kyautatawa ka sani da cewa dan resources ina kadan ne na fita in je nemo abun sana'a na je na nemo abun da iyalai na zasu ci in zo na kan fara da iyaye na kafin in bada wasu kace wata rana na zo na kawo iyaye na suna jin yunwa iyalai na suna jin yunwa ni kuma na dawo dare iyaye na sun yi bacci sai na tsaya ina jira in ba su ƴaƴa na suna ta kuka suna jin yunwa suna rike ni suna ce in ba su ni kuma ina tunanin iyaye na ya kamata in fara bayarwa amma iyayen nan na bada su in yi disturbing din su suna bacci don haka bani so in tada su ban tada su ba ina tunani iyayena ko ƴaƴana har gari ya waye a haka daga bayan suka tashi na fara ba su kafin na bada ƴaƴana ya Allah ka san wannan tsananin biyayya ga iyaye ne in saboda kai nayi kuma ka karba Allah ka bude mu Allah ya san saboda shi ne kuma sai Allah ya dan bude su amma ba za a iya fita ba amma na sakan ya karbu wani ka kuma bismillah idan a cikin ku uku ne akwai mutumin banza wanda shi bai da wani aiki ya za ku yadda ku rube a wurin ku mutu shi yasa la tu sahib illa mu'mina karka da kai aboki sai da mutumin kirki don akwai ranan bacin rana irin wannan yana iya fadowa shi bai da abin kirki haka za ku halaka wallahi don haka nabiyun yazo yace ya ubangiji ka sani ni ina da dukiya ada yace yana da dukiya sai zamanin mutane laborori sun zo suna yin aiki yana biyan su wata rana suka yi aka zo aka yi aiki sai wani labora sai ya tashi a rabin aiki sai ya tafi abin shi yace ni kuma sai na ajiye kudin sa sai ban kashe masa ba wani kuma ma a yanzu shi laboran ne zai aiki yana tabin sa har gida yana sallama amma ya ke biya shi yace sai na ajiye masa sai na ajiye masa sai na masa iri da shi na sai dabba na ajiye masa dabban nan tana iri tana ɗaya tana yin waye ni gaba ɗaya sai na talauce arziki na ya kare wannan arzikin wannan mutumin kuma sai zama ya cika sai zama nasa daga dan wannan irin wata rana kuwa sai zai ce wani biyani haƙi na aikin da na makara nan sai ce to wannan garkin da kake gani gaba ɗaya naka ne di baka tafi sai ce wata yace izgili kake mai yace ba izgili nake maka ba naka ne sai ce to sai kora su as sai juya yace ko ya juya yace nagode ne ce bai tafi abin sa ni kuma ya Allah na san saboda kai nayi in saboda kai nayi kuma ka karba Allah ka buɗe mu Allah ya san da gaske ne sai Allah ya ƙara buɗe su sura mutum na ƙarshe in mutum na ƙarshen ne ya zama shi kuma bai da abun faɗa haka za su tsaya don ba za su iya fita ba sai mutum na ƙarshe ya ce ya Allah ka san ina da dukiya amma ina da wata ƴar babba na wanda ita kuma na jarrabu da ita kuma ba matata bace yace yana da jaraba a kanta yana jin sha'awarta sai wata rana yayi ta neman ta taki ta bashi haɗin kai da fasikanci wata rana sai ita sai ta zo kuma sun shiga cikin wahala tana neman abinci ta zo ta ce wani ka taimaka mana da sadaka muna cikin damuwa sai ce da ita in kina bukata ni ba ki biya mun bukata sai ai one one amma ba a aikin banza take cewa ta shiga cikin ittiraf don haka dole ta sai ta yadda amma ba tana so ba ta miƙa wuya yace har sai ne ya samu dama a kanta har sai ne ya samu dama a kanta sai ita kuma tace masa ka ji tsoron Allah kada ka bude abinda baka biya haƙin sa ba kada ka bude abinda baka da haƙin sa yace shi kuma har ya hau kanta sai ya tashi da ji wannan magana tace ittaqillah ka ji tsoron Allah sai ya ji Allah da gaske ne sai ta sai ce na ji tsoron Allah sai ta ce tashi abin ki sa kayanki ya dauki kudin ya baki kyauta ce ki je na baki sadaka fi sabilillah kuma Allah na tuba wannan shine imani na gaskiya ke yace Allah ka san an yi haka kuma ba wanda ya sani daga shi sai ita Allah in da gaske ne kuma ka karba Allah ka bude mu Allah ya san da gaske ne sai ya bude suka fita manzon Allah shi ya fara biyo shi suka fita suka yi tafiya su kowa mutumin kirki ne a cikin su yanzu me suka yi sun yi tawassuli da me kai ma kai aikin kirki kai tawassuli da shi Allah zai karba amma sai aikin da kai saboda Allah ba riya a ciki kai saboda Allah sannan abu na biyar wanda ake neman tawassuli da shi shine ka faɗi halin da kake ciki kana cikin damuwa sai ka ce ya Allah kaga halin da nake ciki da ya Allah Allah ka mun magani wannan halin da kake cikin ana iya tawassuli da shi annabi Nuhu alaihi salam da mutanansa abun yayi masa yawa sai ya ce inni maghlubun ya Allah ka san an fi karfi na Allah bazan iya komai ba na zama cikin la hawla wala quwwata illa billah fantasif Allah ka kawo dauki sai Allah yake fa fatada abwaba sama'i bima'in munhamir sai Allah ya karba annabi yahya da yazo addu'a sai yace rabbi inni wahada al'azmu minni ya Allah kaga halin da nake ciki washta'ala ar-ra'su shayba ya Allah na tsufa nayi rauni ba karfin jiki bazan iya hidima wa kaina ba ya ubangiji a can karshe sai yace fa habli min ladunka waliya Allah ka banda cibuwa sai Allah madaukin sarki ya amsa ya zakariya inna nubashshiruka bi gulam kaga yayi tawassuli da halin da yake ciki kai ma ya halatta kana cikin damuwa ka ce ya Allah kaga damuwan da nake ciki Allah ka cire kamar da annabi Musa alaihi salam yace rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir ya Allah na shiga cikin wani hali wanda nake cikin halin tsananin fatara ban da yanda zan yi ya Allah ka kawo dauki faja'atu ihdahuma sai Allah ya karbi addu'ar sa an fahimci wannan ko sai kashi na shida wanda shine na karshe shine ka nemi tawassuli zuwa ga Allah da addu'ar wani mutumi ke wanda kake kyautata masa zato kace wani ya tsaya ka da addu'a wannan ya halatta kamar yadda galibi shi mutane suka fi shi wannan shine na ƙarshen wadancan dukkan su su aka fi so a yi duk annabawan Allah da su suke yi wadancan da muka fada sahabban manzon Allah sai da su suka fi kafin a je na ƙarshe an fahimta ko ya halatta kace wani ya tsaya ka da addu'a ya roƙa maka Allah amma wani kana kyautata masa zato ne amma kana da tabbaci ta yi wallahi kana ganin wani wani ne amma ta yi ka fi shi daraja ba yawan ilimi shine daraja a wurin Allah ba yawan tsoron Allah jama'a an fahimta akwai mutumin da ya rena kansa ash'ata akbar in ka gani shi fitu law aqsama ay madfu'un 'ala al-ba inda zai zo kofa sai a ce kai ba za ka shiga ba ka koma ina katin ka baka da kati ka koma banda guri amma law aqsama 'ala Allah la abara inda zai rantse a madadin Allah sai Allah ya cika masa rantsuwar sa yace ya Allah na rantse ba za ka yi kaza ba to wallahi Allah ba zai yi ba kuwa wallahi Allah sai ka yi kaza wani ka ga inda wulaka Allah wallahi sai ka wulakanta wani to sai ku Allah ya wulakanta wani akwai irin waɗannan mutane da raka ji ka ci hakkin sa kana gani kai ogani oga at the top kai babba ne sai shi kuma gashi nan dan karami kana gani ba kowa bane ka ci hakkin sa shi kuma yace wallahi Allah wallahi Allah wani wallahi Allah sai ka wulakanta shi to kuma sai Allah ya wulakanta shi to irin waɗannan zaka iya in kana makikkiawan zato mutum sai ka ce taya ka da addu'a to ya halatta an fahimta ko wanda yafi kowa a wannan matsayin shine annabawa a same su a ce su roƙa wa mutum Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yace fa'afu anhum wastaghfir lahum ka rinka nema musu gafara walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajibillah tawwabur rahim ya halaka ka je ka roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka kaza kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana cikin jama'a sai yake ce musu mutane za su shiga aljanna daga cikin al'umma ta akwai wadanda za su shiga aljanna su mutum 70,000 wadanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai sahabbai suka ji cewa mutum 70,000 za a zaba sai wani bawan Allah ana ce masa Ukasha ibnu Mihsan sai ta ce ud'ullaha an yaj'alani minhum yace ya rasulullah a roƙa mun Allah in shiga daga cikin su sai manzon Allah sai ce anta minhum kashi shikenan kuwa wa huwa kama qala alayhi salatu ya tabbata to kaga annabi ne ya roƙa masa an fahimta ko haka kuma kana iya samun wani mutumin kirki kace ya roƙa maka kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Bukhari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin Umar an yi fadi sai suka zo wajen al-Abbas babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kai babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in fadi ya dame mu muna roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah sai mu samu ruwa yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kai ka roƙa mana Allah kai dangin jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka darajar ka ta musamman ce shikenan kuwa fastas qalahum ya roƙa musu Allah kuma Allah ya ba su ruwa don haka ya halatta kai tawassuli da wani yayi maka addu'a in kana masa kyakkyawan zato wannan shine hanyoyi shida na cikin al-tawassul al-mashru sai wanda aka hana shine duk abinda ba wannan ba duk abinda ba wannan ba an hana ba kyau an fahimci wannan ko wani zai tambaya ya ce to ai kuma mutane suna roƙo sai ya ce don darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ai manzon Allah yana da daraja shifa ko kuma cikin mutane akwai wanda suke da daraja sai ka ce ya Allah don darajar wani don darajar shi yau dan kodiyo Allah ka bani kaza ko kuma akwai wani babban bawan Allah da kake kyautata masa da to kana gani babban bawan Allah ne ko ka ji malaman ka suna ce babban malami ne ko waliyin Allah ne sai ka ce ya Allah don wani abin kaza ya halatta yin tawassuli ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasu kashi uku guda biyu sun halatta guda ɗaya bai halatta ba ɗaya guda biyu da suka halatta na farko shine ka je wurin sa in yana da rai sai ka ce roƙa maka Allah wannan mun faɗa ai ko hanya ta biyu ita ce ka ce ya Allah ina roƙon ka don imani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko don kaunar da nake masa ai na daga cikin imani da shi kaunar sa to sai ka ce ya Allah don kaunar manzon Allah da nake ya Allah ka mun kaza wannan ya halatta jama'a an fahimta wannan duk annabawa kana iya wannan da su kaunar da nake wa annabin ka ko kaunar da nake wa annabawar ka ko imani da nake da su wannan ya halatta abu na ƙarshe shine kai tawassuli da jahin annabi sallallahu alaihi wasallam kace ya Allah don darajar annabi kamun kaza ko kai tawassuli da zatinsa ya Allah don zatin annabi zatinsa shine shi gangan jikinsa abu na uku shine kai tawassuli da haƙinsa kace bi haƙin nabi da haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan su bid'a ne saboda duk sabon manzon Allah kan da suka fi kowa sanin darajar manzon Allah ba a taba jin wani daga cikin su yace don darajar manzon Allah Allah kamun kaza ba to kuma wannan babi babi ne mai girma saboda haƙin Allah ne addu'a ne to ba a so ka je duk wani abin da akwai shubha a cikin karkashi ba mu kuma muna tsoron mutane kar su shiga wuta kada su yi bid'a kada su yi shirka shi yasa muke ce ba kyau an mun fadi in mun ce guda ɗaya ba kyau mun fadi masu kyau guda nawa to ba su ishe ku ba wani sai ce ba a so ayi wa mutane a ba mutane alheri ko to ai na fadi shida duk ku yi mana duk wasu ishe ka ba sai ka dauki wannan guda ɗaya ne nace ba kyau ni kuma ba don saboda ina maka bakin ciki ba ko ina yi wa manzon Allah saka manzon Allah ya fi karfin wannan amma saboda ina so Allah ya karba maka ne kar kai kuskure ina so addu'arka ta zama kiba neman kiba bai zama maka ka jawo rama ba ba kyau Sheikhul Islam bin Taymiyyah ce an yi ijma'i tsakanin sahabbai da dukkan malaman musulunci cewa wannan abun ba a sani cewa sahabbai sun taba yin haka ba wani da aka taba samu yayin haka yace ya Allah don albarkar annabi ko don darajarsa ba a haka sai dai kace don imanin da nayi da shi ko don kaunar da nake mata amma in kace darajarsa kaman kana cewa Allah shi ba zai iya yi don kansa ba sai don darajar annabi kuma wannan annabin a wurin Allah fa bawa ne kuma bawa bane babban abin da manzo Allah sai yafi alfahari da shi shine a ce shi bawan Allah to kuma kana cewa Allah saboda wannan bawan yayi kaza ku tuna ubangiji madaukin sarki a wurin sa shi girman sa yafi karfin ka ce don darajar bawa wani a masa kaza sai dai don darajar sa shi kansa ko aikin da ka masa shi zuwa gare shi kai tsaye jama'a kun gane hikima haka kuma baraka ce don zatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya kamata mu kula da shi ko waɗanda suke bara kar a ce don Allah don annabi ko za ka yi roƙo sai dai ka ce don Allah kar ka ce don annabi sai dai ka ce don Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ai da sunan Allah ake roƙo jama'a an fahimta abu na ƙarshe wanda yafi kowanne muni shine mutum ya ce yana roƙon sa kai tsaye ya ce ya manzon Allah ka banka ya rasulullahi ka agaje ni ko mutum ya je cikin kabarinsa sai ya daga ya ce ya manzon Allah ka banka za manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haramun ne ka roke shi kuma in ka roke shi kai kafirci saboda haƙin Allah ne manzon Allah kenan na faɗa ballantana wani kowaye ne in an ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya zama ballantana ko shi waye wallahi ballantana ne to manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama bai halatta in zaka roki Allah ka roke shi ba yace idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko ka roki Allah shi ya faɗa da bakin sa haramun ne kuma shirka ne yana daga cikin kafircin da muke faɗa din nan in ka zo addu'a ka roki wani kowane ne kar ka roke shi ka roki Allah kai tsaye amma kana iya bin tsani ta waɗannan hanyoyin da muka faɗa lokacin da ka zo roƙon Allah jama'a an fahimci wannan karatu Allah ya sa mana amfani Allah ya gafarta mana kurakuranmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh